a farkon babi. Babin da zamu tashi a yau shine babun fi masailin minas saumi. Babun fi masailin minas saumi. Babin da zai yi bayani game da wasu mas'aloli da suke da alaka da azumi. Ai masailun mutanawwi'a muta'addida anis saum. Mas'aloli ne da malam bai kulla musu babi na musamman a cikin littafin ba, saboda haka sai kawo su sai ture su a waje guda sai musu babi guda daya. Saboda gaba ɗaya littafin da muke bayani a kansa kitabus saum ne, to malam yakan ɗauko hadisan da suke da alaka da juna sai musu babi. To akwai hadisan da malam bai musu babi mai zaman kansa, mai cin gashin kansa ba, saboda haka shine sai tattare su kawai sai sawo babun suna babun fi masailin min saumi, babun da zai bayani game da wasu mas'aloli da suke da alaka da azumi. Saboda haka wannan babun abin da ya kunsa kenan insha Allah ta'ala, kamar yadda zamu zo mu ji hadisan da suke ciki. Hadisi na farko, an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala. An karbo wannan hadisi daga babban sahabi Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda, yace anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, daga annabi tsira da aminci kara tabbata a gare shi, qala yace, idza nasiya ahadukum, idan dayan ku ya manta, fa akala aw shariba, sai yace ko ya sha, falyutimma sawmahu, to ya cike azumin sa, ya kara shi azumin sa, fa innama at'amahu Allah wa saqahu, saboda Allah madaukakin sarki ya ciyar da shi ne kuma ya shayar da shi. Wannan hadisi muttafaqun alaihi Bukhari da Muslimu suka yi tarayya wajen fitar da shi. Wannan hadisi ɗan uwa yana bayani ne game da mutumin da yake cikin azumi, sai ya manta bai sani ba, sai ya ci abinci ko ya sha wani abin sha, menene hukuncin azuminsa? To shine abin da malam ya kawo hadisin domin ya tattauna a kai. Hakan takan faru da yawa lokacin da mutum yake azumi, wani lokacin ko don azumin baya bashi wahala, ko don wani dalili daga cikin dalilai na mantuwa, ko wani abu da ya shagaltar da shi, ko sai ya ɗau wani abu ya ci, wani lokaci kuma ɗau wani abin sha ya sha, sai bayan kati sai kuma kai da kanka ka tuno cewa a'a yau fa rana ce da nake azumi. Dan uwa ba haka bane? Hakan takan faru. Sai bayan ka gama ci da kanka sai ka tuno yau fa rana ce da nake azumi, kuma gashi na ci abinci ya kira. Wani lokacin kuma sai kana cikin ci, inda zaka san ma cewa mantawa kai, wani lokacin a gaban mutane sai ka ɗau abinci ka sa a baki kana ci, ko ka ɗau abin sha kana sha, sai wani ya ce bawan Allah baka azumi ne? Subhanallah, azumi nake kuwa. To mutumin da ya tsinci kansa a cikin irin wannan larura, menene hukuncinsa? Shine annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, ya ba mu mafuta daga wannan hali da mutum zai iya tsinta kansa a ciki. Annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya ce, man nasiya, ko kuma idza nasiya ahadukum, idan ɗaya daga cikin ku ya manta, fa akala, sai ya ci, aw shariba, ko ya sha, falyutimma sawmahu, to hukuncin shine cika azuminsa. Ma'ana daga lokacin da aka ce masa kana azumi, to wannan abin da yake cikin bakin nasa kada ya karashe shi, in ya karashe kuma azuminsa ya kare. An fahimta? Daga lokacin da ka ci wani abu kana cikin ci, idan tunatar da kai akai, aka gaya maka cewa wannan abin da kake ci fa ka ci shi ne a cikin yanayin da kake azumi, to kada ka karashe shi, ka fito da shi. Idan kuma abin sha ne, ka zubar da shi. Saboda daga lokacin da aka gaya maka kana azumi, wancan uzurin da ya hau kanka, wanda shari'a ta yi maka yafiya saboda shi, ya kau, yanzu kuma kai ganganci ne kawai, saboda ka sai ka fito da abin da yake cikin bakinka. Idan ka fito da shi sai ka yaye, sai ka ƙara shi azuminka. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce, Allah madaukakin sarki ne so ka da rahama, fa innama at'amahu Allah wa saqahu, Allah madaukakin sarki ne kawai so ya ciyar da kai ya shayar da kai, shikenan ka ci bilis azuminka, kuma ya cika babu wata naƙasa a cikin azuminka. Kada ka dauka cewa akwai wata ƴar tawaya ko ƴar naƙasa ko rashin dacewa a cikin azuminka, a'a, da kai da wanda bai ci ba, da wanda bai sha ba, duk ɗaya kuke ba wani bambanci. Allah madaukakin sarki maka rahama. To ƴan uwa, haka al'amarin yake, duk mutumin da ya manta yayi wani abu a cikin shari'a ko yayi kuskure addinin musulunci baya kama shi akai. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ga mana cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Daga cikin addu'ar da Allah madaukakin sarki yake kai to mana a ƙarshen suratul baqara, rabbana la tu'akhidna, ya ubangiji kada ka kama mu, in nasina, idan muka yi abu da mantuwa, aw akhta'na, ko muka yi kuskure. Kuma kowanne ɗaya daga cikin abin da addu'o inna suka kunsa, hadisi ya tabbata, annabi tsira da aminci tsara tabbata a ƙarshe na cewa Allah madaukakin sarki sai ya ce kad fa'altu, na aikata, ma'ana rabbana la tu'akhidna in nasina, ya ubangiji kada ka rike mu akan abin da muka aikata da me da mantuwa, sai Allah ya ce kad fa'altu, na aikata, ma'ana na karɓa, bazan kama ko da abin da kuka yi da mantuwa ba. Aw akhta'na, ya ubangiji kada ka rike mu akan abin da muka yi bisa kuskure. Allah madaukakin sarki sai ya ƙara cewa kad fa'altu, na aikata. To shi sa wannan al'umma ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mun samu wannan tagomashin, wa laysa alaykum junahum fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum, babu laifi a gare ku a cikin abin da kai kuka yi kuskure a kansa, sai dai ana kama ku ne a cikin abin da zuciyarku ta nufaci shi, ku yi shi da ganganci, shi ake kama ku akai. Amma duk abin da yake kuskure ne ko mantuwa, Allah subhanahu wataala ba kama mu akai. Shi sa hadisi ya tabbata ingantacce, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa inna allaha tajawaza an ummati al-khata wan nisyan wa mastukrihu alayhi, Allah subhanahu wataala ya yafewa al'ummata duk abin da suka yi bisa kuskure ko mantuwa ko abin da aka tilasta mutum akai. Mutum ya manta ya aikata abu, mutum ya aikata abu amma bisa kuskure, wani abin ya nufaci ne daidai, sai ya kuskure, sai ya rashi, sai ya akasin daidai, Allah baya kama mu akan wannan. Ko kuma abin da ya fi ƙarfin ikon ka tilasta ka akai, takura ka akai ta ƙarfin tsiya, sai da ka aikata shi, shi ma irin waɗannan abubuwa duka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gareshi sai Allah madaukakin sarki ya yafe mana, ba za a kama mu akan sa. Shi yasa za ku ga ko da mutumin da ya kwanta ya yi bacci bai yi sallah ba har lokacin ta ya fita, kwanciya ka yi bacci ya ɗauke ka, sai lokacin sallar isha ya zo ya shiga, baka tashi ba sai da lokacin sallar asuba ya shiga, baka yi sallar isha ba. A ka'idar addinin musulunci, duk mutumin da ya zauna ya ƙi yin sallah da ganganci haka kawai har lokacin ta ya fita, magana mafi inganci malamai suka ce wannan sallar ba zai ramata ba, ko ya ramata ba za a karɓa ba, saboda sallah tana da lokaci. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan, sallah tana da lokaci da addini ya kididdige mata ya ajiye mata, dole sai ka yi ta a lokacin. To saboda kawai kana wasa ko kana kallo ko wani abin ya shagaltar da kai na duniya ka ƙi yin sallah, babu ruwan Allah da sallar ka ko da ka yi. To amma kun ga sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga mana cewa man nasiya anis salah, man nama anis salati aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha wa dhalika waqtuha, wanda yayi bacci bai yi sallah ba ko kuma ya manta, akwai mantuwa, wani lokaci wani abin ya zo ya ɗauke maka hankali gaba ɗaya ka manta ma lokacin sallah ya yi, sai bayan da lokacin sallah ya fita kuma sai ka tuno, ko aka tunatar da kai cewa wani fa baka yi sallah kaza ba, sai ka tuno. To irin wannan lokacin sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai falyusalliha idza zakaraha, da zarar ka tuno baka yi sallah ba, to kai ta a lokacin, kai a wajenka shine lokacin sallaka. Saboda me? Saboda wancan abin da ya shagaltar da kai na mantuwa. Saboda mantuwa aba ce da Allah subhanahu wataala ya yi wa al'ummar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi afuwa a kanta, ba a kama mutum akan abin da ya yi bisa mantuwa. Shi sa dukkanin mutumin da yake azumi dan uwa ya manta ya ci ko ya sha, wannan azuminsa insha Allah ta'ala babu abin da ya same shi. Yan uwa, wannan hadisi ne da yake nuna mana cewa Allah madaukakin sarki yana nufin mu da rahama. Wannan addini namu addini ne na sauki, ba addini na kunci ba, dini yusri, addini ne na sauki. Allah madaukakin sarki ce wa ma ja'ala alaykum fid dini min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah sauki yake nufi da mu, baya nufin mu da me? Da kunci. shi yasa idan da cewa kai duk mutumin da ya wani ganganci ko ya ci abinci da mantuwa ko da kuskure azumin sa ya kare sai ya rama kun ga akwai kunci a ciki tunda dabi'a ce ta dan Allah madaukakin sarki ya gina dabi'a dan adam a cikin ta akwai me akwai mantuwa akwai kuskure duk wani dabi'a ce ta wanda babu wani adam da yake kauce mata babu dole zan yi mantuwa kai ma za ka yi mantuwa to sai Allah madaukakin sarki ya ce idan ka manta ka ci abinci dole sai ka rama ko aka maka wata kafara mughallaza a ce bayan ma ka rama sai kai wani 60 din tunda ka kare azumin ka da rana kana azumi ka ci abinci to sai kai azumi guda ɗaya da ake min kuma ka rama 60 kun ga akwai tsayani a cikin wannan ko babu akwai akwai ke nufin mu da shi baya nufin mu da tsayani shi yasa aka ce idan ka ci ko ka sha ba sai ka rama ba ba sai ka rama ba Allah subhanahu wataala ya sa mu dace wasu daga cikin malamai suna ganin cewa idan mutum ya karye azumin sa ba da sani ba mantawa yayi ko kuma kuskure ne suka ce ba za a kama shi da laifin ba amma fa bayan sallah sai ya rama haka wasu daga cikin maza hatta mazhabin mutum malikiya suna da wannan ra'ayi idan ka manta ka ci abinci ko ka sha abin sha suka ce ba za a kama ka ba tunda mantuwa ce amma fa wannan ranar ka kame bakinka kada ka ƙara cin komai ka ƙara azumin ka sannan bayan sallah sai ka rama kulli dai tal shi kadai za ka rama shi ake binka amma kun ga dai ƴan uwa wannan magana ce da take marjuhiya ba ta da inganci kwata kwata me yasa ba ta da inganci saboda ta ci karo da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zance da yake na mai mafi inganci shine mutumin da ya ci abinci ko ya sha abin sha an yafe masa hakanan da mu za mu kaddara a ce mutum yana cikin azumi ko kuma bai san alfijir ya bullo ba sai ya ci gaba da cin abinci mutum yana cikin sahur bai san alfijir ya bullo ba inda yake ba zai iya zo kiran sallah ba sannan yanayin garin babu yanayin da zai iya hango hasken alfijir ya ci gaba da cin abincinsa sai da ya ci abinci ya koshi sai a gaya masa cewa duk abincin da ka ci ka ci shi ne a cikin bayan alfajir ya bullo ina azuminsa azuminsa yana nan babu abin da ya same shi ko kuma misali a ce yau yadda hadirin nan ya haɗu dab da magariba sai wani azumi ya bashi wahala ya wajibu sai tsammani cewa farana ta faɗa kawai sai ya je samu abinci ya hauci ina azuminsa azuminsa yana nan shi ma amma ba fahimta idan ba da ganganci mutum ya ba idan da ganganci mutum ya wannan wata magana ce da ba amma ba ka sani ba ne tsammani kake alfajir ya keto rana ta faɗi ashe rana ba ta faɗi ba rana ce ta ɓuya saboda hadari ko wani abin da ya kama da haka mutum kawai sai ya je kama abinci da ci kana cikin ci aka ce maka yanzu ƙarfe 5:30 fa ce subhanallah ina azuminka yana dan uwa insha Allah ta'ala ka ci gaba da azuminka babu abin da ya same shi kun ga wannan yankuwa duk abin da yake nuna mana mai falala da yarwar rahamar Allah madaukakin sarki ga wannan al'umma ta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wannan hadisi kamar yadda na bayani Bukhari da Muslim suka fitar da shi hadisi na gaba wa an laqis ibni sabira radiyallahu anhu qala ya rasulullah akhbirni anil wudu'i wannan hadisi an karbo shi da laqis ibni sabira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ɗaya daga cikin sahabbai na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace qultu nace ya rasulullah ya manzon Allah akhbirni anil wudu'i ba ni labari game da alwala ya za ina inganta alwalata nayi ta kamar yadda ta kamata qala sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace asbighil wudu'a karna alwalaka as-sabghu shine runa abu wanda malamai suka ce abinda ake nufi da as-sabghu shine itmam ka cika shi ka cika abu shi sai Allah madaukakin sarki yace a cikin suratul luqman yace wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wai me kenan ai akmal alaykum wa atamma alaykum ni'amahu ya cika muku ni'imomin sa a zahiri da kuma batini to idan aka ce isbaghul wudu abinda ake nufi da shi shine cika alwala ƴan uwa mai ake nufi da cika alwala shine kayi ta ala akmalis sifa a mafi cikar siffa na farko dai ka wanke gabanka sau uku uku kowace gaba daga cikin gabbai da ake wankewa na alwala idan ka tashi ka wanke shi sau uku uku ba a wanke alwala gaban alwala sama da guda uku idan ka wanke sau hudu kayi ta'addanci uku shine mafi yawan abin da ake so dan adam ya wanke gabansa a cikin alwala sannan kuma ka tabbatar ka wanke kowace gaba a bisa yadda annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ya koyar da alwala kada kai rabi da rabi ka wanke can bangaren daidai can bangaren kuma baka wanke shi yadda ya kamata ba kai jika-jika nan ya samu can bai samu ba annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi ya hana wannan yace waidul aqabi minan nari duk inda aka wanke inda bai samu ruwan nan ba Allah yake ya ranar tashin kiyama da wuta za kona shi Allah ya kyauta to shi yasa duk inda mutum yake Allah ya tabbatar ya tsaya yayi ta anitse kana sauri ka je ka samu sallah to ka tunna cewa kuma wannan saurin naka idan baka tsaya kai alwalar da ya kamata mai zai haifar maka a gaba na farko idan kai alwalar baka wanke wani bangare daga cikin gaban alwalarka ba ka jawo kanka matsala zaka je ka samu sallah sallar taka bata cika ba saboda alwalarka bata cika ba kamar yadda ka san alwalarka bata cika ba to haka sallar taka ma bata cika ba sannan kuma wancan narkon yana san yana jiranka inda baka wanke tsincin baran tashin kiyama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da wuta za ka kona shi to abinda ake nufi da isbaghul wudu shine a cika alwala ayita yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da ita wa khallil bainal asabi'i sannan ka tsatsefe tsakanin yan yatsu nan abinda aka ce bainal asabi'i tsakanin yan yatsu wadannan yan yatsu ba ita ayini ba ba a ce yan yatsun kafa ko na hannu ba da yan yatsun kafa da yan yatsun hannu yan uwa duk ana tsatsefe su saboda babu nassin da yazo yace yan yatsun kafa kadai za a tsefe banda na hannu babu wanda yace na hannu kadai za a tsefe banda na kafa duka ake hadawa a tsatsefe su sai dai abinda malami suka ce shi ne tsefe yan yatsun kafa da na hannu mustahabbi ne a cikin alula ba wajibi bane da zaka zo kai alula ka wanke hannunka ka tabbata cewa ruwa ya shiga ko ina a hannunka da kafarka ba lalle bane sai ka tsatsefe ba lalle sai ka tsatsefe shi ba shi sa ya tabbata Imam Malik ibn Anas rahimahullah an taba tambaye sa game da tsefe yan yatsun kafa lokacin da yake karatu ɗaya daga cikin almajiran sai ya tambaye shi sai ya bashi fatawa da cewa wannan ba lalle bane ba a yi a cikin alwala ya bada fatawa da rashin yin hakan a cikin alwala to sai da Imam Malik ya tashi daga karatu kowa ya watse sai ɗaya daga cikin almajiran sa sai ya je same shi daga shi sai shi sai yace akramaka Allah ai kuwa game da fatawar da ka bayar kazi akan tsefe yan yatsun kafa kuwa ina da hadisi da yake su gaskiya suke nema sai yace ina hadisin naka sai yace qala haddathani wani qala haddathani fulan qala haddathani fulan ya kama koro isnadin hadisin da ƙarshe sai yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisin yadda ya ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana tsefe yan yatsun hannunsa ko na kafarsa bayan haka yace wasami'a malikan ba'da zalika yufti bi zalik sai bayan wannan lokacin kuma sai naji Imam Malik yana bada fatawa da cewa a tsefe yan yatsun kafafuwa ma'ana madalibin sa ya nusashe da shi wani abin da ya kuskure akan sa kuma ya zo ya gyara daga baya wannan shine abin da ake bukata babu wanda daga cikin mutane gaba daya da za a ce ya tattare sani komai ya sani babu shi kuma gabata suna da saurin karbar gaskiya in dai an ba su ita a yadda ya kamata ba sa taurin kai su ce a'a ba zan karba ba in dai ya fahimci wannan gaskiya ne zai karba in dai aka gyara masa to wannan shine amana ta ilimi haka ilimi yake idan ka san abu ka faɗa an baka sani baka yi shiru lokacin kuma da wanda baka sani ba aka gaya maka shi ta hanya ingantacciya aka karba kuma ka ci gaba da aiki da shi Allah ya sa mu dace saboda haka yan uwa ana tsatsefe yan yatsun kafa da yan yatsun hannu gaba daya a cikin sallah wa balig fil istinshaqi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ka kai matuƙa wajen shakarwa illa an takuna sha'iman sai dai idan ya kasance kana azumi abin nufi idan kana alula zaka shakarwa a hancinka to ka kai matuƙa wajen shakarwan a hancinka ya shiga amma fa ba cin ciki ba in aka ce ruwa ya shiga cikin hancinka idan ya shiga cikin ciki kaga akwai matsala saboda mutum zai me mutum zai kware in ya shiga mutum kai akwai matsala amma dai abin da ake so ka shaka ba irin shakarwan da ake ba wannan yana ɗaya daga cikin sunanul mahjura a cikin ayyukan manzo Allah yan uwa sunnoni da aka aure cewa a cikin ayyukan manzo Allah zaka ga galibi idan muka zo manzo Allah yadda muke shakarwa kai ka ce dangwalo ruwan ko muke ancin da mutum ya wuce ya ga sai ka rasa gogawa yake ancin ko me abinda aka ce shine ka shaki ruwa ba ka dandala a hancin ka ba galibi kana kallon yadda muke Allah zaka ga wallahi dandalawa muke kawai idan mutum ya buron ko sai dan goga kawai sai sa hancin annansa haka nan ba haka ake ba shi yasa kace alistin shaq me alistin shaq shaq ruwan zaka yawa amma ka kula kada ka shaka da ƙarfi yadda zai shige ma kai kuma ya cutar da kai yanzu muka gama bayani game da saukin addini idan aka ce sai ka shaka ya shiga ma kai idan ka yafi fito yayi hawaye ina sauki yake anan babu sauki kai shi sai yadda ba zaka cutar da kanka ba amma dai kai sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace illa an takuna sa'iman sai dai idan kana azumi in kana azumi to kai shi baya baya me dalili kada ruwan kuma ya shige maka ya tafi makogoro dan kun san dukkanin kafafan da suke kan mutum akwai alaka tsakanin su akwai mahada tsakanin su da idan mutum da hancin sa da baki da kunne duka suna da mahada wacce za su iya haduwa a makogoro ba haka bane shi sa wani lokacin sai kaga wani abu ya shiga mahanci sai ya gan shafi ya fito ta baki ba haka bane to ta yana ya fito ta wacce mahada ko ruwa ya shiga ma kunne wani lokaci ko sai ka neme shi ka rasa duk suna akwai mahada to idan ruwa ya shiga maka hanci ya ziraro ya to ya shiga makogaro azumuka zai iya samu matsala kenan anan malami suke cewa ashe idan mutum abu ya shiga masa hanci ya iya kai masa makogaro zai iya ba azumin sa matsala kenan dogaro da wannan nasi na hadisi wa balik filistin shaki illa an takuna sa'iman ka kai matuƙa wajen shakarwa ancin ka sai dai idan kana azumi me yasa saboda azumin ka zai iya samu matsala wajen me shakarwa da yawa ancin ka kai makogaron ka shi yasa malamai suka ce yanzu misali allura da ake idan mutum yana azumi idan aka yi wa mutum allura wani lokaci zai rinka jin me rasa ɗacin maganin a makogaron sa wannan malamai suka ce in dai allura ce kawai ta magani ba matsala zazzabi ne aka yi wa mutum alluran magani don ya samu lafiya ba matsala azumin zai iya cigaba da azumin sa babu abin da ya samu azumin sa amma sai kasance allura ce wacce take almughadhiya za ta sawa mutum karsashi kamar an ba mutum abinci ita wannan azumin sa ya kare in dai mutum yana azumi baya masa allurar da take akwai alamun sa abinci a jikinsa to me bambancin sa da wanda baya azumi kenan babu to shi sa azumin sa ya kare matakar aka mutum allurar da take abinci take ƙara masa ko kuma karsashi take ƙara masa amma allura ta magani wannan insha Allah ta'ala babu matsala a tattare da shi wannan hadisi rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun hadisi na gaba wannan Aisha ta radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم متفق عليه وانا حديث أنكر بوشة دقاء ورمميني نانا إشاء يبدأ الله تكار تبتا أغريتا تتي أنب إرادة أمن تسار تبتا أغريش ياكسا تي يدركه الفجر الفجر يكر رسكيش وهو جنب الهالي أو جنب أدكيش من أهله sai ta ƙara da cewa janabar ya same ta ne daga iyalinsa me yasa ta ƙara da cewa janabar ya same ta ne daga iyalinsa dan ka fahimci cewa ba fa mafarki yayi ba an gane ba mafarki yayi ba dan malamai suka ce galibi irin mafarkin da namiji yakan yi ko mace ta yi galibi ya fitar da mani daga jikinsa wannan mafarki ne daga shedan shi ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fi ƙarfin shedan ina fatan fahimta duk mafarkin da namiji yakan yi ko mace ta yi mani ya fita daga cikinsa shedani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuwa fa baya irin wannan mafarkin shi yasa baka taba ji an ce wani hadisi ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya irin wannan mafarkin ya je wanka ba babu shi yasa duk hadisin da zaka ji sun yi bayani akan irin wannan mafarkin da ake yi a fitar da mani zaka ji al-hulum ake kiransa al-hulum annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma yace ar-ru'ya minallahi wal hulumu minash shaitan al-ru'ya shine ake ce masa kyakkyawan mafarki mafarkin da yake daga Allah, wanda mutum zai mafarki, Allah subhanahu wataala nuna masa wani abu na bushara a cikin mafarkin sa. Kun san sau da yawa idan wani abu zai same ka na alkhairi, to sai Allah ya fara maka albashir a cikin mafarki, an dan maka highlighting din sa. Ba za dai ka ganshi karara ba, amma zai maka dan highlighting haka, zaka dan gani. Ko kuma a nuna wani naka, wani masoyin ka, sai a nuna masa wani abu na alkhairi game da kai, sai ga mafarki da kai kana tada, kana murmushi, dan ka ce dariya dauka mutun hauku ce wai, a ce mutun ya ganka kana murmushi, ko ya ganka a cikin wani waje mai haske haka, to wani alkhairi ne zai same ka. Alhulum kuma shine mafarkin da yake daga shedan, shine kamar mafarki an biyo ka da gudu, ka kasa gudu, kamar mafarki gashi nan ka fado daga sama, kana ta tawowa amma ka kasa karasowa ƙasa, duk gashi nan kamar mafarki kariya biyo ka da sauransu, duk shedan ne yake so ya razana kai, tsorata kai, kuma gefe ya taimaka dariya. Wallahi kuwa shi abin da yake so kenan, yaga ya razana mumini ya tsorata ka, yana gefe yana ta sheka maka dariya. Allah ya kyauta. To shi yasa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi, irin wancan mafarki ya barranta da gare shi baya yin sa. To annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi, yakan tashi daga bacci da janaba a jikin shi alhali alfajir ya keto, kuma ya samu wannan janaban ne daga iyalinsa. Tace thumma yaghtasilu, sannan sai je wanka wa yasumu, kuma ya ci gaba da azuminsa. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim ne suka rawaito wannan hadisi. Hadisi na gaba ya ƙara mana bayani game da wancan, yace anna aishata wa ummi salamata radiyallahu anha annahuma, an karbo daga iyayen mu'mine guda biyu, daga nana aisha da kuma ummu salama, dukkaninsu Allah subhanahu wataala ya ƙara musu yarda. Qalata, su biyun suka ce, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya kasance yusbihu junuban, yakan wayi gari da janaba a jikin shi, min ghairi hulmi, kun ji ko, kun ji abin da na gaya muku yanzu ko, ba tare da wancan mafarkin da na gaya muku ba, sai aka kira shi da me, alhulum, irin wancan mafarkin mara kyau. Thumma yusumu, sannan kuma sai ya ci gaba da azumin sa. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim ne suka rawaito wannan hadisin. Ya fito mana abin karara ko, yawwa. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, yakan samu janaba, ko fahimta ba fa an samu janaban ne ba lokacin da alfajir yake to, a'a, dan mutumin da ya san alfajir yake to kuma ya takarwa kansa samar da janaba da ganganci, wannan azumin sa yayi me, ya kare. Bayan ya kare ma kuma sai yayi kafara mugallaza, sai azumi 60, ko ya ce da miskinai 60, sai yayi daya daga ciki. To abinda ake nufi shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya samu janaba maybe ko da daddare ko kafin alfajir yake to, amma yana sanin tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai yi wanka ya kawar da wannan janabar ba, sai alfajir yake to ya zo ya same shi da janabar a jikin shi. Me yake sun nuna mana, dan nuna mana halaccin hakan babu komai idan akwai wata ruwa da ta kai ka zuwa ga haka. Ina fata an fahimta, akan sama ka da yawa mutane da azumi suna tambayoyi irin waɗannan. Malam na tashi ne da safe, kuma sai na gani da janaba ya azumi na. Malam na tashi ne da safe, sai na gani mafarki azumi na, azumin ka yana nan babu komai. Sai ka kwatanta ga mai gida gaba ɗaya, tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, kan tashi da janaba a jikinsa sallallahu alaihi wasallam. Ba shi ne abin koyon mu ba, shi ne. To kuma ga yadda abin yake, wannan kuma hukunci ‘yan uwa, za mu iya ɗora shi a kan mace mai jinin al’ada da mai jinin haihuwa. Idan mai jinin al’ada, jinin al’adar ta ya ɗauke da daddare ko da asuba kafin alfajir ya keto, babu laifi ta jinkirta wankan nata har sai alfajir ya keto, ta je ta wanka kuma ta je ta sallata, ba komai a ciki insha Allahu ta'ala. Diya ɗaya daga cikin sauƙi da addinin musulunci yake ɗauke da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Babu bayani fadli sawmil muharram wa sha'ban wal ashhuril hurum. Wannan babi malam ya kulla shi ne zan yi mana bayani game da falalas azumin watan al muharram, watan da muke ciki kenan ko, yawa, ai bai gama fita ba. Wa sha'ban, da kuma falalar azumin watan sha'ban, wal ashhurul hurum, da kuma falalar azumi a cikin watanni gaba ɗaya masu alfarma. Watan al muharram dai sananne ne, watan sha'ban shi ma sananne ne shine watan da yake daga shi sai wanne sai ramadan al ashhurul hurum kuma sune guda hudun nan da wanne a ayis bi ajruhu dhul qada dhul hijja al muharram sai wanne sai rajab sune al ashhurul hurum wanda Allah subhanahu wa ta'ala yace inna عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم daga cikin irgen kwanaki ko watanni na shekara akwai watanni 12 tun lokacin da Allah ya halicci samai da ƙasa sai Allah madaukakin sarki sai daga cikin su akwai su guda hudu masu alfarma masu girma masu daraja wanda tun a lokacin jahiliya larabawa suna girma masu ba sa yaki a lokacin ba sa zubar da jini a lokacin balarabe zai ga mutumin da ya kashe masa mahaifi a cikin watanni mai alfarma sai da ya kwafa ya ja tsaki ya wuce dan ba zai iya taba shi ba me yasa saboda alfarma watan da yake ciki kusan yadda balarabe yake kuma wajen intiqami wajen daukar fansa balarabe akan daukar fansa sai ai shekara 100 ana yaki shekara 100 ana yaki wato gaba da fada ga datti ake yi su wannan sun mutu suna yi idan sun tashi za su koma ga Allah madaukakin sarki wasiya suke wa junan su da cewa idan kuka bar fadan nan ya mutu ba mu yafe muku ba kamar kai ne kace da danka idan ka bar zumunci tsakani na da aboki na wane ya mutu to ban yafe ba to su haka suke gaba da take tsakani na da wane idan ka bata ta mutu ka zuba mata ruwa to Allah ya isa kaga bala'i ai kai bala'i ke haka suke amma duk da irin wannan intiqami na balarabe zai ga mutumin da ya kashe mahaifi zai tsali shi kawar kai saboda me girman wadannan watanni mai masu alfarma to zamu zo mu ji insha Allah ta'ala hadisi na farko an abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo wannan hadisi daga abu hurairah yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi almuharram mafificin azumi bayan azumin ramadana shine wat azumin da ake yi a cikin watan Allah almuharram wa afdalu salati haka nan mafificiyar sallah ba'da alfariba bayan sallar da ake yi ta farilla salatul layl ita ce sallar dare ko ka ce qiyamul layli ko ka ce tarawih ko ka ce tahajjudi ko ka ce mata ashan duk ita ce kawai sunan ne bambanta amma duk daya ce duk sallar da ake yin ta bayan sallar isha'i ta nafila to ita ce wannan har zuwa lokacin da me alfajr zai kullu ita ake kira salatul layl sallar dare to ɗan uwa ku fahimci hadisin da kyau kalma ta farko da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bude hadisin da ita shine afdal mafifici in aka ce mafifici afdalu tabdil ne daga shi babu wani na can sama mafificin azumi gaba daya wanda Allah subhanahu wataala ya fi so ya fi yarda da shi ya fi ba da ladi a kansa bayan ramadana ku dauke ramadana daman kamar yadda ku sani cewa Allah subhanahu wataala babu abin da yake so ga bawa kamar ya gana aikata abin da ya farlanta masa haka ne to shi daman wannan a aje shi a gefe to bayan nafarilla babu wani azumi mafi falala kamar azumin da ake na nafila a cikin watan Allah almuharram to shi sa kada ka tsaya kana tambaya cewa har da azumin tasu'a da ashura har da azumin sittu shawwal har da azumin arfa duka ina fata an fahimta duka afdalu siyam haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa so haka duk azumin da ka san ana yi indai na nafila ne bai kai azumin da ake a watan muharram falla da daraja ba wannan watan da muke ciki kenan watan almuharram shi sa kaga wani ma azumin da ake dangi da tasu'a da ashura wani bai yi ba bare kai masa bayanin yayi wani azumi a ciki bai wancin ba bare kai masa bayani yayi ranar litinin da alhamis ko ayyamul bi ko siyamu dauda duk ba ruwansa yan uwa irin waɗannan abubuwan da Allah madaukakin sarki yake ba mu na garabasa wallahi kada mu rinka wasa da su kada mu rinka wasa da su yan uwa sune da sune za a cike mana abubuwan da muka samu gibi akan su kowa ya san inda yake da gazawa da kasawa, mun san muna da su da yawa, mu masu laifi ne, masu sabo ne, masu gazawa ne, hatta a cikin ayyuka na ibada na farilla masu gazawa ne. To me zamu yi? Allah madaukakin sarki ya kalle mu waɗancan gurare da muka bari na giɓi da gazawa da kasawa, Allah ya cike mana su. Su ne irin waɗannan ayyuka ƴan uwa, dan Allah madaukakin sarki ya shagaltar da mu a cikin rayuwarmu gaba ɗaya, kasance a cikin ibada muke, za mu ga ba ma rabo da ayyuka na ibada ko da yaushe. Sallar farilla da kai sai a ce ga nafila, ga rawatib nan, da kai azhar sai a ce tashi ka kawo sallar raka'a biyu, kafin ka yi hudu, sallar magriba da ka zo yi nafila raka'a biyu, in ka gama tashi ƙara biyu, isha haka ƙara biyu, ga sallar dare, kana tashi sai a ce zakai raka'a ta alfajiri, zo kai sallar da kana gama sallar asuba, in anjima ka dan game game ka sallar walha, haka muke azumi zaho, ga haka abubuwan suke, ga azumin litinin da alhamis, ga ayyam libid, ga siyam daud, ga azumin arfa, ga azumin tasu'a da ashura, ga azumin sha'aban, ga azumin sit, haka haka ga zakata farilla, za ku ga ga sadakoki da ake na nafilfil gurare da dama. Haka Allah madaukakin sarki yake so ko da yaushe kasance ka mamaye rayuwarka da ibada gaba daya. Shine abinda ma'anar aya da take cewa wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ko da yaushe kasance kai engaging kanka a cikin ibada. Wallahi ba a so dan adam ya kasance a cikin faraga, ba a so koka. Shi sa wani malami yake cewa in kana so ka gane cewa mutum ya tsaya ya zage dantsinsa, ya nannade hannun rigarsa dan yawa Allah biyayya, to sai ya kasance 24 hours dinsa a cikin ibada yake. Kada ya kasance wani bangare na 24 hours ɗinka kana ibada, wani bangare kuma sai ka ji ka saba Allah, wannan wallahi baka shirya ba, baka shirya zuwa wajen Allah madaukakin sarki lami lafiya ba wallahi. So ake gaba ɗaya 24 hours naka a cikin ibada kake, sai dai ɗan abin da ba a rasa ba na gazawa da kasawa ta ɗan adam. Amma yanzu kana masallacin ajima kuma sai ka tafi gidan kiɗa, ko ka tafi wajen saɓo, ko ka je a yi hira a yi gulma da kai a yi kaza da kai, wallahi baka shirya ba. Har yanzu akwai saura, Allah ya sa mu dace. Saboda haka ƴan uwa, waɗannan lokuta ne da Allah subhanahu wataala ya tanadar mana su domin mu ribace su. Sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mafificiyar sallah ita ce sallar da bayan farilla, ita ce sallar da ake yin ta da daddare, ita ce qiyamul layli kenan. Saboda haka ƴan uwa, har yanzu ban makara ba, akwai ragowar kwanaki da suka rage a wannan wata na al-Muharram, zaka iya amfani da damarka ka azumci abin da ya sawwaka, duk abin da ya kamata zaka iya azumtarsa. Rawahu Muslim, Imam Muslim rawaito wannan hadisi. Shi wannan wata na al-Muharram yana da bambanci da sauran watanni a wajen alfarmasa, shi yasa malamai suka ce an ambace shi da al-Muharram ne saboda li shiddati hurmatihi, saboda tsananin yadda yake da alfarma a cikin sa. Saboda galibi su Larabawa a lokacin jahiliya suna yin wani kwange, idan wata al-Muharram ya shigo, idan mutum yana so yayi wani abu na yaki ko keta alfarma wata, sai ya ce to wai ya canza watan al-Muharram, yanzu ya dauke wannan haramcin ya mai da shi watan Safar ko watan a Ramadan ko ɗaya daga cikin watanni wanda ba masu alfarma ba, sai ya je abin da ya ga dama a cikin watan, sai ya je kisan kai abubuwan da ya ga dama. Idan watan Safar ya zo kuma sai ya kame, sai ya ƙi yin komai, wai biyan bashi yake abin da ya yi a wancan, yanzu kuma zai rama shi a wannan. Ina fata an fahimta. Shi ne Allah madaukakin sarki ce innaman nasi'u ziyadatum fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwaqi'u iddata ma harrama Allah. Allah subhanahu wataala ya yi musu hanyar game da wannan. To wata al-Muharram, saboda yadda Allah madaukakin sarki ya dauke shi ya sanya haramcin shi ya fanta sauran, shi sa aka kira shi da suna ma al-Muharram. Hadisi na gaba ɗan uwa, wannan Aisha radhiyallahu anha qalat, an karbo daga auren mu'minai nana Aisha Allah kara mata yarda, tace lam yakuni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasum min shahrin akthar min sha'ban fa innahu kana yasum sha'bana kullahu wa fi riwayatin kana yasum sha'bana illa qalilan. Yawa, wannan riwaya ita ce ta fito da hakikanin hadisi. Nana Aisha take cewa lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu min shahri akthar min sha'ban. Annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi bai kasance yana azumtar wani wata mafi yawa ba kamar yadda yake azumtar watan sha'ban. Sai ta ce fa innahu kana yasumuhu ko yasumu kana yasumu sha'bana kullahu. Ya kasance yana azumtar watan sha'ban kusan gaba ɗayan shi. Abinda take nufi da gaba ɗayan shi shine wannan ruwaya da take kasa ta karantar da mu. Wa fi ruwayatin kana yasumu sha'bana illa qalilan. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana azumtar watan sha'bana dukansa. Sai aka istisna'i sai aka ce illa qalilan sai dan kadan. Ina fata fahimta. Sai dan kadan shine Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya azumtar sa. Kamar da take gaya mana cewa a cikin wata wani hadisin nata Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda. Tace Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai taba azumtar wani wata gaba ɗayan shi daga farko zuwa ƙarshe ba sai Ramadana. Tace amma kuma bai kasance yana yawaita azumi a cikin wani wata ba kamar yadda yake azumi yawaitawa a cikin me watan Sha'ban. To shi yasa Imam Nawawi sai kokarin hada wannan hadisin da wanda muka kawo game da watan Al-Muharram. Ai mun ce babu azumin da ya falla kamar wanne Al-Muharram ko? To kuma nan gashi an ce Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fa azumta wannan wata Sha'ban. To ya za a jam'i tsakanin hadisan? Shine Imam Nawawi Allah ya kara masa rahama yake cewa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana azumtar watan Sha'ban mafi yawa ne saboda a lokacin falalar watan Al-Muharram bai zo masa ba, sai daga baya falalar watan Al-Muharram ya zo masa. To zuwan falalar watan Al-Muharram ga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan kuma zai sa shi ma ka azumce shi kusa da yadda kake azumta watan Sha'ban din. Sai dai duk inda aka ce azumci wani wata baya nuna azumce shi gaba daya, wannan kuma sabawa sunna ne. Malamai sun kawo abubuwa da yawa suka ce me yasa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yawan azumta watan Sha'ban. Dalili na farko dai Annabi ya faɗe shi a cikin hadisin Usama ibn Zaid radiyallahu anhu. Usama ibn Zaid yake tambayar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya Rasulullah naga kana azumtar watan Sha'ban fiye da yadda kake azumtar kowanne wata in ban da Ramadana. Sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bashi amsa yace zaka shahrun yaghfulun nas an siyami. Sai ai wannan wata ne da mutane galibi suke gafala game da azumtar sa, baina Rajab wa Ramadan, wanda yake tsakanin Rajab da Ramadan. Yace kuma fa shahrun wata ne da turfa'u fihi a'malul ibad ko a'malun nas, da Allah madaukakin sarki yake daga ayyukan bayi zuwa gare shi. Duk shekara a watan Sha'ban ake daga ayyukan bayi gaba daya a kai na shekara zuwa ga Allah subhanahu wataala. Sai ce fauhibu ayyurfa'a amali wa ana sa'im. Ina so in ji Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ina so ina kwadayi ina fata a daga aiki na zuwa ga Allah subhanahu wataala ina azumi. Ina fata an fahimta. Kun wanda dalili ne mai karfi da yasa Annabi yake wannan azumin. Dalili na biyu malamai suka ce azumin Sha'ban kamar taqawwu'i ne gabanin ko kafin sallar nafila, saboda wata ne da yake daga shi sai Ramadana. To Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya so ya sabar da mu jikin mu ya goge kafin zuwan Ramadana. Dan wani fa idan ya azumin Ramadana fa shikenan fa dan uwa. Ramadana ila Ramadana ne shi kawai. Ba ruwansa da wani azumin nafila da sauransu. To kaga a ce duk shekara kawai wata ɗaya zaka rinka azumi zaka sha wahala dole. Amma idan aka ce jikinka ya dan saba da azumin lokacin da Sha'ban ya zo sai ka dan kai biyar, kai shida, kai bakwai gurgurdan yadda ka samu dama. To idan Ramadan din ya zo ba zai baka wahalar da kake tsammani ba. Sai kai kayan kalami lafiya. Wasu daga cikin malamai suka ce Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yi watan azumin watan Sha'ban saboda sabar da jiki ya goge kafin zuwan watan Ramadan wanda shine yake na farilla. Sannan akwai azumin da ake yi a tsakiyar watan Sha'ban wanda ake ce masa siyamu nisfi Sha'ban. Ya kuwa shi wannan azumi ba shi da inganci ta bangaren shari'a insha Allah ta'ala, saboda haka ba za a yi shi ba. Bai tabbata daga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa yana ware wani tsakiyar watan Sha'ban ya azumi a cikinsa ba, ba daidai ba ne. Saboda haka abin da ya kamata shine idan kana azumin Litinin da Alhamis ka ci gaba idan kana azumin kwanaki uku a cikin kowanne wata ci gaba da kayan ka dan uwa idan kana azumi a cikin azumin Annabi Dauda kai yau ka huta gobe shi ma ka ci gaba da kayan ka amma ka bari ka ce kawai ba za ka yi kowanne azumi sai azumin sai watan Sha'ban ya raba sai ta kawo su falaloli wanda ya za a yi mai kaza duk bai inganta ba yan uwa Allah subhanahu wataala ya samu dace حديث نغبا وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر ودغ مجيبة الباهلية دغ ماهي فنتا كوبا فنتا أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيوانا ببانات كوماهي فنتا يا زوجا عندما إرادة أمتس أرتبت أغريش ثم انطلق sannan sai ya koma gida bayan ya zo ya karba addinin musulunci kuma sai ya koma garin su can inda yake fa atahu ba'da sanatin bayan shekara ɗaya cir ta shuɗe sai ya ƙara dawowa wajen Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa qad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu a lokacin halinsa da yanayinsa sun canza kamar ka daɗe ne ba ka ga mutum ba kuma sai ya kasance halin da yake ciki ba mai kyau bane za a gan shi yayi baki ya canza ya rame ba haka bane to shi ma haka Annabi ya ganshi iya ganshi ya canza yayi wani iri ya fita ayatin sa yayi furr haka fa qala sai Annabi tsira sai yace da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullahi ya manzo Allah amma ta'rifuni baka gane ni ba qala sai Annabi ya ce man anta waye ke Annabi bai gane shi ba qala sai yace ana al-bahili ni ne fa mutum nan dan kabilar bahil sai ni ne wani alladhi ji'tuka amal awal wanda nazo maka shekara ta farko na karba addinin musulunci ne kaza yayi tewa annabi ko tance da karshe sai annabi ya gano shi fa qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ma ghayyaraka wa qad kunta hasan al-hay'a me canza ka haka me da kai bayan da na san mutum ne kai mai kyakkyawan kaman ni mutum ne kai ga kiba dan gaye da sauransu kuma yanzu dinna ka fita ayatin ka qala sai ce ma akaltu ta'aman mundu faraqtuka illa bilayli ya rasulullah wallahi tunda muka rabu da kai shekara guda din nan ban ƙara cin abinci ba sai da daddar azumi nake ta yi tsawon shekara guda din nan kun ga game siyamu sana shi kuma shekara guda daya cir ba dole da Allah ba dole ya rame ba dole rame fita ayyacinsa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce azabta nafsaka ka azabtar da kanka ka wahalar da kanka ba daidai kai ba thumma qala sannan yace sum shahara sabri wa yawman min kulli shahri idan azumi kake so na fara da zaka samu lada kai azumin ramadan shine shahara sabri watan hakuri da ramadan ai watan hakuri ne ko yawa kai azumin watan hakuri na ramadan kenan wa yawman min kulli shahrin sannan kuma kai azumin rana daya a kowanne wata duk wata idan yazo ka zaba rana guda daya kai azumi a cikin ta qala sai yace zidni fa inna bi quwwata a ƙara mun ina da ƙarfin da ya wuce haka ina ba ta an fahimta qala sai yace sum yawmaini kai azumin kwanaki guda biyu qala zidni ya rasulullah a dai ƙara mun azumin kwana biyu guda biyu kawai a wata ya rasulullah yayi kada a ƙara mun zidni qala annabi ya ce fa sum thalathata ayyam to kaje ka azumci kwanaki uku a kowanne wata qala zidni shi ma dai mai kada yace a ƙara mun qala yace sum min al-hurumi wa turuk ce to shikenan kaje kai azumi a wata mai alfarma idan kai sai ka tsaya kada ka yi shi gaba daya idan wani ya ƙara shigowa sai kai ka tsaya kada ka yi shi gaba daya idan wani ya ƙara shigowa sai kai ka tsaya kada ka yi shi gaba daya wa qala bi asabihi thalath fa dammaha thumma arsalaha sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka da yan yatsun haka guda uku ya damke su sannan sai ya sake su ma'ana kai azumin wata mai alfarma ka huta kai azumin wata mai alfarma ka huta kai azumin wata mai alfarma ka huta sannan sai saki yatsun sa sallallahu alaihi wasallam da yace wa qala bi asabihi ay wa fa'ala bi asabihi rawahu abu dauda wa hadisi imam abu dauda ya fitar da shi yace wa shahru sabri, abinda ake nufi da shahru sabri ramadan shine azumin watan ramadana. Sai dai kuma yan uwa, wannan hadisi bai inganta ba, hadisi ne da yake da'ifi. Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya ba'afa shi a cikin ta'aliki dai na at-targhib wa tarhib, sannan kuma a cikin littafin da ya ware ingantattun hadisan Abu Dawuda da raunana daga cikin su, to ya sa shi a cikin raunanan. Hadisi ne da bai inganta ba yan uwa. Sai dai kuma kada ku manta yan uwa, hadisi ne da yayi kama da wani hadisi da yake cikin Bukhari da Muslim na Abdullah bin Amr bin al-As. An fahimta ai ko? Yawa, Abdullah bin Amr bin al-As mahaifinsa ya aura masa mata, saboda ka shi kuma Abdullah bin Amr bin al-As sai ya kasance kullum daga safiya zuwa yamma ko zuwa faduwar rana azumi yake, da dare kuma kiyamul layl yake ta yi, a gaba ruwansa da matar kenan. Mahaifin ya shigo gida ya ga mata duk ta fitar da hayyacin ta, wata yadda ya ce ya haka, ce to ɗanka baya buƙata, ɗanka ba shi da buƙata zuwa gare ni. Ta yi masa bayani, sai kai ƙararsa wajen annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi, kai ƙararsa. Nabi ya kirawo shi, sai kai ne kake aikata kaza da kaza da kaza da kaza, ya ce ni ne ya rasulullah. Annabi ya masa faɗa ya ce ba za ka iya ba, ya ce wannan azumin da kake kullum ka daina, ya ce ka sani gangan jikinka yana da haƙƙi a kanka, Allah subhanahu wa ta'ala yana da haƙƙi a kanka, sannan iyalinka tana da haƙƙi a kanka, kowa ka ba shi haƙƙinsa, duk ma'abocin haƙƙi a raba a ba shi haƙƙinsa. Ka ce ka takure kanka gaba ɗaya ibada za ka yi ta yi, to wannan ba daidai ba ne yan uwa. Ina fata an fahimta. Wai ba wushe ya ce rai dangin goro ne sai da me, sai da ɗan ban iska ko yane ne. Kai kanka in ka ce yanzu misali za ka takure kanka kullum za ka yi ta azumi, duk dare za ka yi ta ƙiyamul layl, to wallahi duk lokacin da ka ɗan samu faraga ka daina, kuma ba ka ƙara dawowa ba. Kwarai da gaske, addini a hankali ake binsa. Yawwa, addini a hankali ake binsa. Addini Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi ne mai sauƙi. Idan ka ce za ka ɗauke shi da zafi, to sai ya rinjaye ka. Walam yushadda ad-din ahad illa ghalabahu, haka annabi ya ce babu wanda zai ɗauki addini da tsanani ya rinka ganin kowa a matsayin kafiri, shi kaɗai ne musulmi. Da ƙarshe idan ya fanɗare wallahi ya sauka daga layi, shi kuma sai ya bi kowa kafirci. Allah ya kiyaye. Kwarai da gaske, shi sai a hankali yake bin addini, hankali yake bin addini. Kada kai sako-sako, kada kuma ka ɗauka da zafi. Yawa, ka kalli rayuwar annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi. Annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi, ga wasu sahabbai ya ce kun ganna ni ne manzon Allah, dukkan na fi ku tsoron Allah. Ai ko bai faɗa ba haka ne ku? Ce duk na fi ku tsoron Allah. Ya ce kun ga ina azumi kuma ina ajiye azumi. Wani lokaci idan annabi ya fara azumi sai ka ce kamar ba zai sha ba. Wani lokaci kuma an yi ajiya ta cin abincin sai ka ce an yi annabi yana azumin nafila kuwa? Manzon Allah fa kenan sallallahu alaihi wasallam. Ya ce ina kiyamul layl kuma ina kwantawa ne bacci na. Kai waye ka da ka ce duk dare daga farkon dare zuwa ƙarshe kawai kiyamul layl ka ta yi ba bacci? Ba za ta yi ba. Ya ce kuma ina auren mata. Ina auren mata ba ɗaya ba biyu ba. Duk wanda yake kiyamatar suna ta babu ni ba shi. Haka annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare shi, ga Abdullah bin Amr bin al-As. Ya ce ka yi azumin kwana uku a wata. Shi ma haka ya rinka ba shi zaɓi irin wannan. Ka yi azumin kwana kaza. Ya ce ya Rasulullah, na fi ƙarfin wannan. Ina da ƙarfi, zan yi abin da ya fi sama da haka. Ka yi azumin kwana kaza. Har sai da suka zo inda annabi ya ce masa ka yi azumin annabi Dawuda. Ka yi yau gobe ka huta. Ka yi jibi gata ka huta. Kun san abin da Abdullah bin Amr bin al-As ya ce? Sai ya ce ya Rasulullah, ina da ƙarfin da zan yi abin da ya fi haka. Kun ga dai abin da yake so a mai da shi kan ɗabi'arsa ta da na azumi kullum. Sai annabi ya ce ai babu azumin da yake mafi falala sama da azumin annabi Dawuda, babu shi daga shi, kuma sai dai ka yi baya. Duk abin da zake da sama da wannan kuma saban Allah ne, babin Allah bane. Haka nan ita ma sallah aka rinka raba masa, kai sallah kaza, kai sallah kaza. Haka ita ma aka ce kai sallah annabi Dawuda, kai sallah da farkon dare, ka kwanta ka huta, ka tashi ka ƙara, ka kwanta ka huta da ƙarshen dare. Ita ce sallah mafi falala gaba ɗaya. Abdullahi bin Amr bin al-As a ƙarshen rayuwarsa sai da yake cewa ina ma na karɓi rangwamen annabi tsira da aminci, tsara tabbata a gare, saboda ya tsufa jikinsa ya yi nauyi, yanzu ba ya iya aiki. An fahimta? Kun san da ƙarshe abin da ya yi rinƙa yi kuma? Sai ya haɗa kwana biyar, sai ya azumi, sai ya hutun kwana biyar. An fahimta? Me yasa yake wannan? Don ya samu sauƙi. Abin ya faɗa yanzu ya yi yau ya huta gobe zai iya ba. Sai na kwana biyar, kun ganye samu cikakkun kwana biyar yana cin abinci, kun ga zai me? Zai ɗan murmure, ɗan dawo da kumarinsa, sai kuma ya ci gaba da azumi. to din me ya jawo wannan rashin daukar rangwame na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to shi yasa wancan hadisi idan ka dauke shi ka sashi anan sai ya kasance yayi aiki irin nasa koda wannan dan bai inganta ba Allah subhanahu wataala ya sa mu dace babu fadli sawmi wa ghairihi fil ashr al awwal min dhil hijja babin da zai bayani game da fallan azumi da wani azumi wannan ba azumi kadai yake bayani ba da azumi wa ghairihi da wani azumi ma'ana min al a'mal as salihah kenan daga cikin ayyuka nagartattu fil ashr al awwal a cikin goman farko min dhil hijja na watan dhil hijja insha Allah ta'ala yan uwa sati mai zuwa idan mun zo a wannan babi zamu tashi Allah subhanahu wataala ya samu dace wannan yana cewa assalamu alaikum malam da Allah ina tambaya akan yin sallar nafila bayan an gama yin sallar magriba da isha waɗanda aka haɗe saboda dalilan da suke sa a haɗe su to malam akwai wani nassin da ya hana yin nafila a bayan su a masallaci wai sai dai kai nafilar a gida ba wani nassi da ya hana ba wani nassi da ya hana idan ka so insha Allah ta'ala kai aka haɗe sallar magriba da isha zaka iya zama a masallacin kai nafila ka ci gaba da harkokinka wato abinda ake faɗa shine idan aka haɗe sallah sai dai kowa ya tashi ya tafi sa gida ba a zama a cikin masallaci wasu ma suka ce duk ruwan da ake sai dai ka tashi ka tafi ruwa ya ma dukan tsiya tunda an riga an haɗe sallah to wannan duk ba daidai bane shari'a ta ba da dama idan ana cikin halin tafiya ko ana cikin halin ruwan sama a haɗe sallah babu inda shari'a ta ce idan aka haɗe sallah kuma dole kowa sai ya tashi ya tafi kawai su abin da wasu daga cikin malamai suka gani shine sabab din me dalilin da yasa aka ce a haɗe sallah saboda gudun kada aje a kasa dawowa sai suka ce to idan har za a iya zama to menene amfanin haɗewar kenan ina fata an fahimta wannan dalili ne da malamai suka hango shi amma dai ko da an haɗe mutum in ya ga ya fitar waje masa duka babu laifi ya zauna in ya ga dama ya nafila in ya ga dama ya ɗauki alƙur'ani ya karanta babu kuma insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace wannan ya ce assalamu alaikum malam ya halitta a haɗa azumin watan sha'aban da ramadan yayin da ka fara na watan sha'aban ban gane ba kamar ka ɗauko tun daga sha'aban ka haɗe shi da ramadan kenan haka yake nufi sabbar ce ba daidai ba ne ai muka ce ba azumtarsa gaba ɗaya ko ba azumtarsa gaba ɗaya ai kada ku manta da hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yake cewa la tuqaddimu ramadana bi sawmi yawmin aw yawmay kada ku gabaci ramadana da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu ma'ana ya kasance ana jibi za a fara azumi kai azumi ko gobe za a fara azumi shi ma kai azumi idan aka fara azumi sai ka haɗe suka wuce wannan bai halatta ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana shine ake ranar da ake cewa tayammu shakk ranar shakka duk ranar da ake cewa mata ranar shakka haramun ne mutum ya azumi a cikin ta an hana saboda haka an mutum yana so ya azumi sai ya yi shi a daga farkon sha'bana zuwa abin da yake tsakiyarsa ko abin da ya kama da har zuwa bayan tsakiyar nasa ma mutum zai yi amma dai idan ya zo karshe kada ya haɗe da ramadanan wannan ba daidai bane sai mutum ya dakatar da shi malam da Allah ina son ƙarin bayani akan keɓance azumin ranar asabar wannan ai an sha yin bayani akan sa keɓance ranar asabar da azumi baya halatta mutum ya keɓance ranar asabar ita kadai da azumi shine abin da aka hana shi ma din kuma idan ya kasance akwai wani dalili malamai suka ce ba matsala misali azumin da ake na ranar arfa sai ya faɗo ranar asabar kaga yanzu kana azumtar ranar menene arfa ba ranar asabar ba an fahimta ko azumin tasu'a da ashura ɗaya daga cikin su ya faɗo ranar asabar babu laifi sai mutum ya azumta amma haka kawai ka tashi azumin nafila dan ka samu lada kawai sai ka ɗauke shi ka yi shi ranar asabar ba daidai bane ba daidai bane amma dai akwai dalili insha Allah ta'ala babu wata matsala akai Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace abinda muka faɗi daidai na'am نعم 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 yace mutun ne yana azumi sai kwanta da rana bacci rana sai mafarki azumin sai nana dan uwa azumin sai nana to azumin sai nana amin shine karatun farko da muka fara yi ko yawa shi sai na tambaye ku ka je baka zo da wuri ba Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh